sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC akan mita 25, 31, 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani Sarauniya, Fara'a, Nomad FM, Dalol FM da kuma Niya. Sai tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yemen. A kasar Ghana kuma za ku iya kama mu ta Alfa Radio da ke Kumasi. Baya ga haka, a koda yaushe muna nan a shafukan mu na internet wato voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Yau Juma'a 5 ga watan Yuli na shekarar 2019. Zahra Aminu Fage ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aikinmu daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. Da farko ga kanin labarai.
An cimma matsaya tsakanin sojoji masu rike da ragaman mulkin kasar Sudan da tawagar masu neman a maida kasar bisa tafarkin demokradiyya. Bakin haure 83 daga nahiyar Afirka sun mutu a gabar tekun Tunisia. 'Yan sanda a yankin Gibraltar, mallakin kasar Burtaniya, sun kama wani tankin mai mallakar kasar Iran.
Kanin labaran kenan aka saurara. A cikin shirin namu na yanzu, za ku ji cewa kungiyar kwararru ta shugabannin matan kasashe daban-daban na nahiyar Afirka sun fara tattauna a birnin Yemen dab da taron kungiyar Afirka wato AU domin bullo da wasu shawarwari da za su taimaka wa al'ummominsu. Sannan a yanzu haka kuwa shugabannin kasashen Afirka na gudanar da taro a jamhuriyar Niger, to ko bai taron ya kunsa?
Bude kasuwanci ga dukkan sassan Afirka ga fadai wanda kira Zeleka, wanda zai ta duka kasashe su kawo kayayyakin su sai da cikin kasashe kuna da kuna.
Bayan nan za ku ji bayanan da shugaban hukumar yaƙi da sha da fataucin miyagun ƙwayoyi wato NDLEA na reshen jihar Kano ya yi. Daga bisani, Mahmud Lalo zai gabatar mana da shirin duniyar Amurka. Sannan za ku ji wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar email. Amma kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni.
Assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya mai karatu Muhammad Hafiz Baballe. An cimma matsaya tsakanin sojoji masu rike da ragaman mulkin kasar Sudan da tawagar masu neman a maida kasar bisa tafarkin demokradiyya. Yarjejeniyar da aka cimma ita ce za a raba mukamai a lokacin mika mulki ga farar hula don samar da gwamnati mai cin gashin kanta karkashin jagorancin Prime Minister. A yau Juma'a, manzo na musamman na kungiyar haɗin kan kasashen Afirka, Muhammad Al-Hassan Labad, ya shaida wa manema labarai cewa bangarorin biyu sun cimma matsaya don samar da gwamnatin haɗin kai wadda za a dinga karɓa-karɓa tsakanin sojoji da farar hula na tsawon shekaru uku ko fiye da haka kaɗan. Labat ya ƙara da cewa an kuma amince a baiwa sojoji kujeru biyar, sai farar hula su ma kujeru biyar kana da ƙarin wata kujera ɗaya ga wani tsohon soja a gwamnatin haɗakar. Yarjejeniyar ta samu nasara ne bayan kwashe kwanaki biyu da aka yi ana tattaunawa mai zafi a birnin Khartoum. Ana sa ran hakan ya kawo ƙarshen tashin-tashina da aka daɗe ana yi a ƙasar tun bayan hamɓarar da gwamnatin Umar al-Bashir a watan Afrilu. Yanzu haka lauyoyin gwamnatin Amurka sun himmatu sosai a ƙoƙarin da suke yi na cika wa'adin umarnin kotu da ta bayar na zuwa yau Juma'a da yamma da su ba da hujjoji na saka tambayar ko mutum ɗan ƙasa ne ko ba ɗan ƙasa ba a ƙidayar 'yan ƙasar da za a yi a shekarar 2020. Kotu ya yanke cewar ba ta buƙatar a saka tambayar da ka iya kawo ruɗani a cikin jerin tambayoyin da suka kunshi a takardar ƙidayar. Wasu kotunan tarayya da kuma jihohi da suke kalubalantar matakin da gwamnatin Trump ta ɗauka na saka tambayar ko mutum ɗan ƙasa ne ko ba ɗan ƙasa ba a kidayar jama'a suna neman kotu ta fayyace musu matakin bayan da ma'aikatun shari'a da na cinikayya na Amurka kawai suka ce sun janye abin da tun farko suka amince ba za su saka tambayar ko mutum dan ƙasa bane ko ba dan ƙasa ba a cikin takardun tambayoyin sai dai kotun kolin Amurka tuni ta yanke hukuncin cewa hujjojin da gwamnati ta bayar domin saka tambayar dan ƙasa ba su gamsar ba na hakikanin bayanan dalilin abin da ya kamata a tambaya lokacin kidayar jama'a a Amurka da ake yi duk bayan shekaru goma. Bakin haure 83 daga nahiyar Afirka sun mutu wasu uku sun tsira da ransu lokacin da jirgin ruwansu ya nutse kwanaki biyu da suka gabata a gabar tekun Tunisia a cewar dogarawan teku. Jirgin ya nutse ne a tekun Mediterranean kwanaki biyu da suka gabata ‘yan sa’o’i bayan da suka taso daga garin Zuwara na ƙasar Libya. Wani masunci ne ya gano mutanen hudu kan wasu katakai a kan ruwa ya kuma shaida wa hukumomi ɗaya daga cikin mutane hudun da suka tsira daga bisani ya rasu a asibiti. Ƙungiyar agaji ta Red Cross ta ce jirgin yana ɗauke da mutane masu yawan gaske ne. Ɗaya daga cikin waɗanda suka tsira ya ce ruwa ne ya fara cin jirgin yayin da bakin hauren suke iya ganin haske a bakin gabar ruwa. Sai dai kiran waya na gaggawa domin neman taimako bai samu nasara ba saboda wanda ya kira ya kasa fadawa ma'aikatan ceto inda jirgin nasu yake. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. ‘Yan sanda a yankin Gibraltar, mallakin ƙasar Burtaniya, sun kama wani tankin mai mallakar ƙasar Iran. Wanda ake kyautata zaton yana ɗauke da ɗanyen mai daga ƙasar Siriya, wanda hakan ya saba ma takunkuman da tarayyar Turai ta ƙaƙaba mata. Wannan ne karan farko da wata ƙasa ta tarayyar Turai ta ɗau wani mashahurin mataki na ganin cewa an kiyaye takunkumin. Hukumomin Gibraltar tare da taimakon sojojin ruwan Burtaniya sun kama jirgin ruwan mai suna Gerson da safiyar jiya Alhamis a wani sashi na tekun Baharum inda Burtaniya da Spain kowace ke ikirarin nata ne. Girgizar ƙasa mai ƙarfin maki 6.4 ta afka a kudancin jihar California da safiyar jiya Alhamis inda ta girgiza mazauna yankin tare da haddasa gobara da yawa da kuma haifar da barna a garin Ridge Crescent da ke da tazarar kilomita 180 daga arewa maso gabashin birnin Los Angeles. Ana kuma ci gaba da fuskantar wasu birbiɗin girgizar ƙasa. Dubban mutane sun rasa wutar lantarki a kusa da inda girgizar ƙasar ta fi ƙarfi bayan da wata da misalin ƙarfe 10:30 agogon yankin kuma wani gida ya ƙone ƙurmus. Shugaban 'yan kwana-kwana na ƙaramar hukumar Kent David Witt ya faɗa wa manema labarai cewa mun samu mutane da suka ji rauni da yawa kuma an sami gidaje biyu sun kama da wuta. Haka kuma mun sami wata ƙaramar wuta daji, falwoyin wuta sun faɗi sai kuma fashewar iskar gas da aka samu dukkansu akan same su ne bayan an sami babbar girgizar ƙasa.
Muhammad Hafiz Baballe kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotannin namu. Kungiyar ƙwararru ta shugabannin matan ƙasashe daban-daban na nahiyar Afirka sun fara tattaunawa a birnin Yemen dabda taron kungiyar Afirka wato AU. Domin bullo da wasu shawarwari da za su taimaka wa al'ummominsu cikinsu har da batun faɗaɗa ƙungiyar ayyukan ƙungiyar ta OPDAS da OPDAD wato masu yaƙi da cutar sida. Wakilin muryar Amurka a Yemen Suleiman Barma ya aiko mana da ƙarin bayani.
Tun a watan Fabrairu da ya gabata ne a ƙarshen taron da ta gudanar a Addis Ababa ƙungiyar matan shugabannin ƙasashen Afirka OPDAS mai yaƙi da cutar sida ta ayyana shirin fyaɗaɗa ayyukanta zuwa wasu fannonin cigaban al'umma da nufin ƙarfafawa gwamnatocin ƙasashen wannan lafiya gwiwa wajen gudanar da ayyukan cigaban jama'a. Sabili kenan taron ƙwararrun da ke gudana dabra da taron ƙolin ƙungiyar tarayyar Afirka ya dukufa akan ayyukan tsara ka'idodi da dokokin wannan kungiya daidai da sabuwar manufar da ta sa gaba a matsayin na sabuwar kungiyar OBDAD. Madam Mame ta Bosom Twi ita ce sakatariyar wannan kungiya.
Parti de sept pilier c'est le santé des femmes et santé des les enfants.
Tace gimshikan ayyuka shida ne ke kunshe a fasalin ayyukan da muka bullo da shi, ciki kuwa akwai batun kula da lafiyar mata da yara, magance wariyar da mata ke fuskanta, cigaban matasa da kyautata rayuwar al'umma. Gidauniyar Guri Vimeyor ce ke karbar bakuncin wannan taro, saboda haka shugabarta wato uwar gidan shugaban kasar Nijar Hajiya Aishatu Isufu ke farin cikin ganin a Nijar ne aka zartar da sauye-sauyen na kungiyar matan shugabannin Afirka, inji wani mai ba ta shawara Usman Kadri Nuhu.
C'est au Niger que l'organisation va prendre vraiment son enracinement avec le changement de nom, avec l'adoption de tous les textes.
Kungiyoyin kare haƙƙin mata sun yaba da wannan sabon yunkuri na matan shugabannin kasashen Afirka, sai dai suna masu yi wa shugabannin kungiyar ta OBDAD hannunka mai sanda. Hajiya Halima Sarmai ita ce mataimakiyar shugabar kungiyar SOS.
A gaskiya wannan taro da za a yi zai yi tasiri, amma sai dai idan an bar wa'ansu halaye na kawo siyasa cikin lamurran ƙasa. In a nan Niger ne, in a waje ne, in a Afirka ne, duk inda ake idan aka sa siyasa za a samu cikas. Ni a ra'ayina sai an bar son kai, an bar son rai, an bar zaɓe-zaɓe, an bar wariya.
Bayan tattaunawa ta tsawon kwanaki biyu, taron ƙwararrun zai gabatar da rahotonsa a taron bayanar jama'a wanda matan shugabannin ƙasashen na Afirka za su gudanar a ranar 8 ga watan Yuli a nan Yamai, dabara da taron ƙungiyar tarayyar Afirka. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Allah, Allah, Allah. Hada kanmu a firar kanmu sojuna, manufarmu a nan da mu tangana, zama na mutunci da lumana, kuma babu nifaka da hiyana, sai ban girma kuma
a gaida. Sule Mummuni Barma, daga cikin abubuwan da shugabanni ke tattaunawa a taron kungiyar kasashen Afirka wato AU, har da batun kasuwanci ba tare da tsangwama ba a tsakanin kasashen na Afirka. Ana kuma sa ran shugaba Muhammadu Buhari ya sa hannu kan wannan yarjejeniya. A don haka ne abokin aikinmu Yusuf Aliyu Harande ya zanta da Dr. Nasiru Aminu Bashir, malami a Jami'ar Cardiff da ke ƙasar Birtaniya, don jin alfanun wannan yarjejeniyar.
Wato wannan ita yarjejeniyar ta kunshi cinikayya ne na ƙasa da ƙasa, wanda ba kamasho ba haraji. Sannan kuma shi wannan cinikayyar da za a yi akwai abubuwan da aka cire, kaman ba a yarda mutane su tashi daga Najeriya ba su je Niger su aiki, a an ce babu wannan a cikin wannan yarjejeniyar. Babu kuma amfani da kuɗi iri ɗaya, saboda haka an sefan da Niger take amfani da shi za ta ci gaba da amfani da shi, Najeriya kuma nera da take amfani da shi za ta ci gaba da amfani da shi a cikin wannan yarjejeniyar wanda ake kira free trade agreement kenan.
Kana nufin kenan ita wannan yarjejeniyar idan mutum yana harkar kasuwanci tsakanin Najeriya da kasar Benin ko kasar Niger, yana nufin kenan cewar idan naje yin sayayya babu wani haraji da zan biya a matsayina na dan wata kasa, ba zan biya wani haraji ba kenan?
Yawwa, ba za ka biya wata haraji ba, ba za ka biya wani kamasho ba, abinda ake wannan yarjejeniyar kenan. Amma me yanda kaga kayan da kasan haka zaka siya a wannan kasuwan, duk abin da ka gani a wannan kasuwan ba za a ce a cikin yarjejeniyar ba za a ce sai an canza mata yanayi ba, kamar yanda ake da shi a kamar nahiyar Turai, wanda duk kasuwancin da suke yi suna da yanda suke so. In suka buga shadda, akwai irin shaddan da akwai kwaliti darajar shaddan da ya kamata ya kai, in takalmi ne ya kamata ya kai. Amma a irin wannan yarjejeniyar baya ciki a cikin wannan yarjejeniyar.
To ana iya cewa ta ina ne wannan zai kawo ci gaba ko kuma talaka a Najeriya ko a kasashen na Afirka za su amfana da ita wannan yarjejeniyar?
To kaga dai a yanzu a haka akwai kasashe da yawa da dama da suke yi yarjejeniyar Turai, ita daban ne da irin wannan yarjejeniyar. Amma a Turai suna da kasashe 27 da suke yarjejeniya da Canada na irin wannan yarjejeniyan. Saboda haka za su je Canada su sai abin da suke so su dawo. Akwai kuma kasashen Turai na da za su yi suka yi wannan yarjejeniyan da Japan. Sun yi wajen shekara 22 suna wannan yarjejeniyan kafin su sa mata hannu. Haka kuma a America akwai Canada da Mexico da America duk suna irin wannan. To a menene suka gani a ciki? Abin da suka gani shine akwai ƙarin cinikayya tsakanin su. Na farko akwai ƙarin cinikayya za a samu ci gaban ƙasa gabaki daya. Saboda yanzu duk abin da ake siya a Najeriya ana siyar ma mutum miliyan 140 yanzu zai ƙaru zai koma wajen kusan biliyan ne saboda yawan mutanen ƙasan da aka sa wannan yarjejeniya. Saboda haka kaga abu ya ƙaru. Yanzu simintin da Dangote yake siyarwa siminti alal misali kamar yana buga siminti 100,000 ne a kwana kila zai ƙaru. Zai koma wajen ana neman kusan miliyan 1 ne ko wajen miliyan 2 saboda irin mutanen da ke buƙatar irin wannan siminti. Ba kamasho ba wani haraji da kuma za a biya aka zo aka ɗauka. Na farko kenan. Na biyu ƙananan kamfanoni a Najeriya za su goge za su samu buɗewan ido tsakaninsu da sauran manya-manyan kamfanoni da suke shigowa kamar irin sa'o'in su MTN koko su sa'o'in su Shell da BMW da sauransu da za su rika shigowa. Muna da kamfanoni da ke irin wannan aikin a South Africa da sauran wurare. Na biyu kenan. Na uku kuma gwamnati tallafin da take biyan ma kamar ƙananan kamfanoni kamar a ce manoma da sauransu zai rage. Kuɗin mai da take biya zai ragu saboda duk wannan cinikayyar da ya zo gwamnati za ta samu sauƙi ne wannan da za ta samu. Saboda haka gwamnati ba za ta riƙa wasu tallafi da yawa ba.
To ana iya cewa akwai wani naƙasu ko koma baya da wannan sa hannu zai iya kawo ma waɗannan ƙasashen?
Akwai tunda duk abin da yake da ci gaba kuma akwai wani abu da za ga ake dan saki. Ina ganin shine ɗaya daga cikin abin da ya sa shugabannin ƙasashen nan suka tsaya suna ta dan nazari a kai. To kamar na farko dai an aka sa hannu a wannan duka ɗin za a iya samun matsala wani kila Dangote ya ce zai kai kamfanin shi wata ƙasa inda akwai sauƙin biyan leburori koko sauƙin biyan kuɗin haya na ƙasa. Saboda haka in aka yi haka ko kuma akwai wanda suka fi mu fasaha a cikin ƙasan. Saboda haka kamfanoni dama su suna neman inda ya fi musu sauƙin ƙimbiya ne. Kuɗin da ake biya leburorinmu yana ɗaya daga cikin wanda suka fi ƙasƙanci a duniya. Saboda haka kaga wannan za mu samu ci gaba amma za mu ƙwace ne a hannun wasu ƙasashe.
To madalla Dr. Nasiru Aminu Bashir kenan malami a Jami'ar Cardiff dake kasar Burtaniya. A ci gaba da yaƙi da hukumar yaƙi da sha da fitaucin miyagun ƙwayoyi wato NDLA take yi a taƙaice. Wakilin adan haka ne wakilin murya Amurka Mahmud Kwari ya tattauna da Dr. Ibrahim Abdul shugaban hukumar reshen jihar Kano inda ya fara da tambayarsa kamar haka.
To yanzu kamar tom-tom za a iya cewa kai tsaye babu doka gashi kuma mutane ko suna amfani da hitota siga yana kuma jirkitar musu da lissafi. Hukumar ku ta NDLA kuna da hurumin da za ku kai su ba mai kan irin waɗannan mutanen?
Idan muka kai su ba mai muka kai su kotu Malam Bakano in kotu ta duba cikin kundin tsarin mulki da shi kanshi ita kuma dokan ta kirkiro mu ta ga babu maganan tantan ba ya za a yi da shi ba mun aikin banza ba kenan ko ko za a hannaka nawa ne gaba ɗaya shan tantan din su ma gaba ɗaya saboda kawai muna aikin kama yan kwaya bai yiwuwa ai kaman ka ce ne wai ka hana cin goro a nan arewa kowanne abun nan biki aka yi da sha'ani da goro ake mun san ce akwai caffeine a cikin goro wanda shi ma kwaya ne ko kuma Nescafe ka ce ka hana. Idan ka kaka mawa yana mutanen wani gidan yari za ka kai gidan yarin ma ba zai wuce mutum 500 ko 1000 ciki ba sai ka cika sheshi da masu shan tom-tom da masu shan cin goro ko
ko da haka yanzu irin su kun zuba musu ido kenan
ba za a
ke hada shisha da tom-tom
ba za a zuba musu ido ba abinda ake kokarin shine duk wani abin da ba a rubuta shi ba a doka idan kai baka yi laifi ba yana iya zama maybe ka abin nan da'a namu na Hausa ko na musulmi ka yi rashin da'a ko kamar da can an ga mutum yana shan giya ai a kyamatan shi ake ko amma ko ba inda za a yi da shi to muna kokari ne a yi kwaskwarima kan wannan dokan da ta kirkiro hukumar namu inda za a ce kamar sashi na 11 ko sashi na 20 ko sashi na 19 da suke maganin cocaine da heroin sai a dan wannan sai
a dan makala
irin wayannan a ce duk wanda aka same shi da abin da aka guji a gace akwai kayan maye a cikin shi to yayi laifi
kenan yanzu kuna wata kila tsare-tsaren yadda za a yayi wannan dokar NDLEA kwaskwarima a majalisar kasa
eh abin da muke kokari kenan
wannan somin taba ne za ku ji ci gaban wannan tattaunawa a shirin idan kwaya ta narke fa a shirin mu na karfe 4 agogon Najeriya Niger kamar da Chadi wato karfe 3 da rabi agogon Ghana a ranar Lahadi Masu saurare kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu agogon mu ya ce karfe 11 da minti 20 na safe ga shirin mu na gaba.
Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. A farkon makon nan ne Iran ta bayyana cewa ta kara adadin rumbun sinadaran uranium dinta inda har ya haura adadin kilo 300 da aka kayyade mata karkashin yarjejeniyar da aka kulla da ita a shekarar 2015 tare da wasu manyan kasashen duniya ciki har da Amurka wacce ta fice a bara. Shin ya masana ke kallon wannan sanarwa da Iran din ta yi na karin sinadarin na uranium kuma me hakan ke nufi? Fannonin da shirin duniyar Amurka na wannan mako zai mai da hankali a kai kenan. Sunana Mahmud Lalo. To a wani mataki da wasu ke ganin yunkuri ne na janyo hankalin kasashen da suka cimma matsaya da Iran kan shirin nukiliya. Na neman a nuna matsin lamba wajen ganin Amurka ta sassauta mata takunkumin kada tattalin arzikin da ta kakaba mata. Iran ta ce adadin sinadarin uranium da aka amince mata mallaka ya haura 300 da aka kayyade. A ranar Litinin din ta gabata, ministan harkokin wajen kasar ta Iran Muhammad Javad Zarif ya bayyana hakan.
Iran has crossed 300 kilograms.
Iran ta kara adadin uranium dinta inda ya haura kilo 300. Mun fada karara abin da zamu yi. Muna kuma ganin wannan yancin mu ne bisa matsaya da aka cimma ta kasa da kasa.
Amal mikonim ba in ro az huquq khodamun dar dakhil barjam.
Ana dai kallon wannan mataki da Iran din ta bayyana a matsayin kokari ne da take yi na neman ganin Amurka ta sassauta mata takunkumin da ta kakaba mata a cewar mai fashin baki Catherine Bawa.
They're not necessarily looking for a way to export their low enriched uranium. They're looking for a way to get some.
Ina ganin ba wai suna neman hanyar da za su ringa fitar da sinadarin na uranium bane wanda ba shi da inganci. Suna fatan ganin an sassauta musu takunkumin karya tattalin arziki da aka saka musu ne. Hakan kuma na nufin me yiwa suna so ne a sake hawa teburin tattaunawa. Amma dai ban yi tsammanin wani abu makamancin wannan zai faru a nan kusa ba.
But I don't think that's going to happen anytime soon.
Ita dai Amurka ta tsawwala irin takunkuman da ta kakaba wa kasar ta Iran ne da nufin karya tattalin arzikinta ta kuma tilasta ta ta sake shiga wata sabuwar tattaunawa kan makamashin nukiliyar nata wanda shugaba Trump yake cewa an yi mata sassauci da yawa. Sai dai masu fashin baki irin su Alan Makovsky na ganin ba lalle bane Iran din ta bi wannan layi na sake hawa teburin tattaunawar.
I think that Iran has the wherewithal that they will not do that certainly
da dukkan alamu zai wuya Iran ta yi haka ko za ta hau teburin tattaunawa ba a zamanin gwamnatin Trump ba na ga suna fatan ganin Trump ya fadi a zaben 2020 sai a sake sabon lali
I think they're hoping Trump will be defeated in 2020 and perhaps they'll get a fresh start
a cewar Makovsky Iran za ta ga cewa kimar ta za ta zubiya idan duniya idan har ta koma kan teburin tattaunawar saboda haka abinda za ta fi mai da hankali a kai shine za ta rika harzuka Amurka kamar baiwa ƴan tawayen Houthi makamai da kuma kai harare kan muradun wasu kasashe musamman na Amurkan.
Using proxies is one of Iran's most preferred ways of responding.
Yin amfani da wata dama domin cimma wani buri zai zamanto hanyar da Iran za ta fi amfani da ita a matsayin martanin takunkumin da Amurka ta saka mata waɗanda suke takura mata wajen cimma muradinta.
To
Amurkan da Iran dai sun ce ba su da burin ganin sun gubza fada. A halin da ake ciki shugaba Trump na fuskantar matsin lamba daga waɗanda suke so ya dauki matakin soja kan ƙasar ta Iran da kuma waɗanda suke neman a kai zuciya nesa.
And I'm in no rush. I'm in no rush with Iran.
Shugaba Trump ya ce ba na cikin wani hanzari kan Iran. Ban taɓa yin hanzari ba. Idan kai hanzari za ka iya saka kanka cikin matsala.
If you're in a rush, you get yourself in trouble.
Masu fashin baki dai na cewa ba su da tabbacin ranar da za a fara ganin tasirin takunkumin da aka saka wa Iran din. Inda Makovsky ya yi misali da cewa Iraq ta yi nasarar iya jurewa takunkumin Amurka ƙarƙashin mulkin Saddam Hussein. Sannan Koriya ta Arewa har gwajin makamin nukiliya shi da ta yi duk da takunkumin da aka kaba mata na ƙasa da ƙasa. Masu aro da aka muka kawo ƙarshen shirin duniyar Amurka na wannan mako sai kuma nujiko idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe sai kuma Julie Letters Gresham da ta haɗa shirin baki ɗansa da kuma Zalatika Hope da ta haɗa ainihin rahoton. Ni Mahmud Lalo nake cewa a yi hutun ƙarshen mako lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Yanzu kuma sai sakonnin da kuke aiko mana ta hanyar email.
Sai kuma sakon da ya fito daga Sani Muhammad Chindo yace salam VOA Hausa. Tabbas hari da ta'addancin da wasu ƴan ta'adda suka kai kan wasu bayan Allah a jihar Katsina abin Allah wade ne. Allah ka kawo mana ƙarshen wannan har-haren ta'addancin a ƙasar Najeriya da duniya baki ɗaya. Amin. Sakonmu na gaba ya fito ne daga Haruna Muhammad ya ce yaduwar ƴan ta'adda a sassan ƙasashen duniya suna hallaka ɗimbin jama'a abin takaici ne da damuwa kuma wannan wani ƙalubale ne na ƙasashen ya kamata su haɗa kai domin samun nasarar daƙile ƴan ta'adda. Sakonmu na gaba ya fito ne daga Haruna Muhammad ya ce yaduwar ƴan ta'adda a sassan ƙasashen duniya suna hallaka ɗimbin jama'a abin takaici ne da damuwa kuma wannan wani ƙalubale ne na ƙasashen ya kamata su haɗa kai domin samun nasarar daƙile ƴan ta'adda a duk inda suke. Sai sakonmu na ƙarshe wanda ya fito daga Sani Diga ya ce assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Da fatan ma'aikatanku suna cikin ƙoshin lafiya. Muna son ku bamu damar miƙa jeje ko ga ƴan uwa da iyalin sojoji guda 18 da suka rasa rayukansu a sanadiyar wani hari da ƴan bindiga suka kai a ƙasar mu ta Nijar. Allah ya ji kansu da rahama. Waɗanda kuma suka jikkita, Allah ya ba su lafiya. Amin. Daga ƙarshe muna roƙon Allah ya kawo mana zaman lafiya mai ɗorewa a Nijar da duniya baki ɗaya. Amin. To jama'a, ku ci gaba da aiko mana saƙonni da ra'ayoyinku. Godiya muke, mu huta lafiya.
A gaida Binta S. Yaro da wasiƙun masu sauraro. Yanzu kuma sai labarai amma a taƙaice.
An cimma matsaya tsakanin sojoji masu riƙe da ragaman mulkin ƙasar Sudan da tawagar masu neman a maida ƙasar bisa tafarkin demokuraɗiyya. Yarjejeniyar da aka cimma ita ce za a raba muƙamai a lokacin miƙa mulki ga farar hula don samar da gwamnati mai cin gashin kanta ƙarƙashin jagorancin Firayim Minista. Yanzu haka lauyoyin gwamnatin Amurka sun himmatu sosai a ƙoƙarin da suke yi na cika wa'adin umarnin kotu da ta bayar na zuwa yau Juma'a da yamma da su ba da hujjoji na saka tambayar ko mutum ɗan ƙasa ne ko ba ɗan ƙasa ba a ƙidayar 'yan ƙasar da za a yi a shekarar 2020 ko ta yanke cewa ba ta buƙatar a saka tambayar da ka iya kawo ruɗani. Bakin haure 83 daga nahiyar Afirka sun mutu, wasu uku suka tsira da ransu lokacin da jirgin ruwansu ya nutse kwanaki biyu da suka gabata a gabar tekun Tunisia a cewar dogarawan tekun. Jirgin ya nutse ne a tekun Mediterranean kwanaki biyu da suka gabata 'yan sa'o'i bayan da suka taso daga garin Zuwara na ƙasar Libya.
Masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Kada ku manta a duk lokacin da kuke so za ku iya sake sauraron wannan shirin da ma waɗanda suka gabata. Kuma kallon labarai cikin hotuna da bidiyo a shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko sashen hausa.com. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatar da shirin sai Julie Leathers Gresham da ta hada shirin ta kuma bada umarni. Da injiniyan mu na yau ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.